mace ta tsaya gwamna wato wani bangare na kasa ko kuma mace ta tsaya wakiliya wani bangare na jama'a kasa ko sanata wato na bangare wadansu jama'a na cikin kasa tunda ya halatta a ga musulunci mace ta yi alƙalanci har zuwa dukkan abubuwan na alƙalanci banda abin da ya shafi kisan kai ba za ta yi shari'a ba za ta yi ba za ta ta alƙaliya a wurin ba saboda haka inda ake gauraye haka duk yanzu ilimin boko ne ke tafiyar da komai su boko kuma nasara ne su kawo boko ko nasaran faransa ko nasaran ingila su kuma ba su da addini ba dai su yi magana kan addini muka dole ne a yi da mu a cikin harkar duniya domin ba a tafiya lahira sai an bi ta duniya kuma ba a guzuri wanda za a kai lahira din sai an bi ta duniya ake ɗaukan guzuri saboda haka tunda a kan larura ya halatta mace ta je ta jefa ƙuri'a tunda ya karma a kan larura ya halatta mace ta je asibiti wani mijin wani ya duba ta har ma ne shafi tsiranci saboda laruran kiyaye rai ya halatta saboda ad-darura tubihul mahzurat darura tana halatta abin da bai halatta ba shi yasa aka ce mace tana iya tsama tana iya tsayawa matsayin gwamna mace tana iya tsayawa a matsayin senata mace tana iya tsayawa matsayin rep saboda wannan larurori da ake ciki domin ainihin mata su suka san laruran yan uwansu mata fiye da maza kuma mata sun fi kulawa da haƙƙin ƴan uwansu mata fiye da maza saboda haka idan ana da wakilai maza to ya kamata kenan a samu wakilai mata wanda za su kula da haƙƙin mata ƴan uwansu
kamar tambayar mu tana shine kamar a wannan zamani da muke ciki akan samu bangarori biyu duka sun tsaya takara mace ta tsaya namiji ya tsaya to a wasu lokutan akan samu cewa macen tafi namijin cancanta shin tsakanin namiji da na mace din a addinance waye kamata a zaba tunda akan iya samun macen ta tafi fin namijin cancanta a wannan mukami
su masu zaben su suka san cancantar wannan namijin da irin amfanin sa cancantar wannan matar da irin amfanin ta sai su zaga abin da yafi muku amfani
to tambayar mu ta uku shine mutum zai iya kamar sa matansa ko ya tirsasa ta ta zabi wani jam'iyya ko wani dan takara wanda zai iya cewa idan ma har ba ta zabi wanda yace ta zaben nan ba shi ba ita
bai kamata namiji ya yi wa matarsa haka ba tirsasa ta kan wani harka na duniya amma kuma tun da aka ce shi namiji shi ke ikon matarsa ya kamata in ba wani abu zai faruwa ta yi masa biyayya
to a bisa tsarin doka ta kasar nan a yanzu yawanci ya tanar da cewa kashi 35 na mukamai da ake badawa akan bada shi ne wa mata to kuma idan gashi nan an bada wannan kofin wa matan mu musulmi ba sai suka ki fitowa bisa wani tsari na addini shin ya kamata a bar wannan gurbin wasu su cike mana shi
ita yawan nan su matan da su fitowa a zafe su za waɗansu abubuwa suna jin tsoron gurɓacewan halaye na zamani ne domin kowa ya yi kusa da abu zai ɗauki halin abun suna tsoron kar su shiga cikin wannan harkoki su je su zama su rasa addininsu watakila abin da ke hana su shiga kenan masu ƙarfin zuciya kuma wanda suka shigo suna ce ba yadda za a yi su rabu da addininsu komai makamin da suka samu ba zai raba su da addininsu ba shi yasa suka tsaya
wani kira za ka yi ko jan hankali kan kamata ya yi musulmi din a ba da dama wa matan
ito kowa yadda yake gane tafiyar da harkar shanin gidansa yadda ya fi masa daidai wanda ya ce shi ya gane matarsa ta fito ta yi wakiliya ko ta yi senata ko ta yi gwamna in haka ya gane ya fi masa ya yi in ba za ta cutu ta wajen addininta ba balle shi ma mijinta ya cutu wanda kuma ke jin tsoron shiga wannan harka na gurɓata ya san halin matarsa mai yiwuwa ne abin ya kai ta ga rinjayuwa da abokan zama da ɗaukan abokan zama kana sanin idan ka ɗauki ruwan sanyi ka sa a wuta ka ajiye kusa da wuta in ka je ka daɗe ka dawo duk abin da wutar ta yi maka ruwan zai yi maka amma kuma halin ruwa bane halin abokin zama ne wanda ka ake yin tsoron hulɗa da mutane waɗanda ba masu kyakkyawan tarbiyya ba don kar su gurɓata ma kyakkyawan tarbiyya tarbiyyarsa kuma wanda yake shi ya sani ba abin da zai raba shi da addininsa duk yadda aka yi wannan ko ya shiga ko'ina ba zai ba abin da zai cuce shi zai ma ya yi taimako ya jawo hankulan waɗansu mutane wanda suke nesa da addinin ya jawo su kusa da addinin
to kasancewar wannan zamani da muke ciki akasari mutane sukan bi abinda malamai suka faɗa a yanzu wani lokaci zaka ga mutane uku sun tsaya takara ko fiye ma ko hudu to a yanzu malamai kan yi kiran cewa ya kamata a zabi wannan shin akwai wani fa'ida ne da malamai za su ce dole dole sai wanda su suke so a zaba su
to ai su malaman da suka je a zabi wannan su za tambaya maslahar suka faɗi gani maslahar kansu ne ko maslahar kasa idan maslahar kansu ne to ba za a bi musu maslahar kowa sai ya dauki maslahar kansa in kuma maslaha ce ta kasa suka duba to sai a taimaka musu
gode sosai akwai kudi ba da muke so mu dauka na juma'a
to
amma za mu canja kamera
ai an dauka a can ko
a'a na can din muna so mu samu karin bayani mun dauka kadan ne a can
to
za mu so ka mana bayani game da hudubar da yau kai a masallaci.
Alhamdulillah ne shefani da jimi suna rahama ne alhamdulillah rabbi da alamu salatu salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man dahi alazim amfanin huduba kullum a cikin mako akwai idi kullum a cikin shekara akwai idi na godiyan Allah da ya saukar da Qur'ani cikin watan Ramadana kuma ya bada umurni saboda saukan littafin nan a yi masa azumi cikin watan da rana a yi masa rako'i da daddare akwai idi kuma na shekara-shekara shi ne idin babbar sallah wanda yake haɗa duniya gaba ɗaya cewa duniya ta shekara lafiya a yi wa Allah godiya a nemi gafararsa abubuwan da aka aikata cikin shekarar a nemi kuma alherin da zai zo cikin wannan sabuwar shekara saboda haka akwai idi kuma na mako shine ranar juma'a domin akwai ranaku guda biyu a shekara babu kamar su ranar juma'a a cikin mako ba kamarta ranar arfa a cikin shekara ba kamarta shine ake tara mutane tun annabi yana sallallahu alaihi wasallam yana makka sauran bai fi a shekara guda ba ko da wata kadan sai kuma madina mutanen madina musulmi suka roƙe shi ya ba su rana wadda za su girmama Allah a cikinta a cikin mako sai ya ba su juma'a har nace ma ya yi mamaki an bai wa yahudu juma'a su mai da ita ce ranar idin mako suka ce a su asabar suke so an bai wa nasara juma'a ta zama musu ranar idin mako suka ce a su lahadi suke so ashe dama Allah ya ajiye mana juma'a ne bai bai wa yahudu bai bai nasara ba don mai zuwa asabar ma sai ya bi wata kanmu balle mai zuwa ladi ya ba da umarni a kaso ma kuma a madina to ita huduba da ake yi a kullum wannan rana in ta kewayo za a tuna mutane ruɗin duniya ta yaudari mutane da yawa Adawa da Samudawa da mutanen Fir'aunin da mutanen annabi Isa duk wanda ya kangarewa Allah Allah ya yi maganinsa ya zama ba komai ba duniya ta ɗaukaka shi sama ta zo ta jifa da shi a ƙasa ko cikin ruwa ko kan wani dutse ta lalata to kar ka yarda da ruɗuwar wannan duniya ta saba mutane haka kar ka yarda da ruɗinta sannan kuma nuna wa mutane amfanin tsoron Allah duk alherin duniya da na lahira cikin tsoron Allah ake samunsa duk sharrin duniya da lahira wajen tsoron Allah ake tsere masa abinda za a yi wa mutane kenan bayani kuma a gaya musu makoman lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inal fujjara lafiya duk amfanin wa'azin nan ai maka wa'azi ka zama mutumin kirki don kar ka zama mutumin banza mutumin kirki wa yana cikin ni'imomin duniya da lahira mutum banza fa ina cikin sharri duniya da lahira duk a gaya mutane wannan a cikin hudubar ko a gaya musu amfanin salatin annabi cikin rayuwa in kai wa annabi salati daya Allah da kansa zai maka salati 10 in kai wani salati 10 Allah zai maka salati 100 in kai wani salati 100 Allah zai maka salati 1000 in kai wani salati 1000 Allah zai hada ka da annabi ku je aljanna tare duk ana tana wa mutane waɗannan abubuwa a cikin hudubar juma'a din kuma a gaya musu abinda ake ciki a cikin wannan mako kuma an riga an ga abinda ya wuce da cikin makon da ya wuce to kuma a gaya musu abinda ake ciki a cikin wannan mako tare da waɗannan manya-manyan abubuwa guda uku na tsoratar da mutane sharrin duniya kuma a nuna musu amfanin tsoron Allah saboda mutuwa tana gaba kuma a nuna musu amfanin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk mai yawa mai yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai zama kusa da annabi saboda haka ake yin huduba a roƙi Allah alheri kuma a roƙi yake ya sharri amfanin huduba kenan
haka cikin huduban ka akwai tsokaci da kai kan samun sauyi da aka yi musamman an yi zafi lafiya an kammala lafiya ka kuma jaddada muhimmancin addu'o'i so kadan sake mana bayani kan
hakika mun gode wa Allah cikin kwanakin da suka wuce duk yan uwanmu duk ɗan Najeriya ko a ƙasar waje yake yana dar balle yana cikin ƙasa bai san abin da zai faru ga wannan zafi ba saboda abubuwan da aka gani a zabukan da suka wuce aka yi ta jin tsoro mutane suka kaura daga inda suke suka koma irin da nuyin da suke tsammanin za su yi samu tsira saboda tsoron abin da zai faru muka babba da addu'o'i a rubuce wa mutane a yi ta karantawa Allah ya sa wannan zaɓe a lokacinsa a samu zaman lafiya bayan ya ƙare a samu zaman lafiya aka yi ta addu'o'in kuma gashi Allah da ikonsa sai ya sa aka yi zaɓen lafiya aka tashi lafiya kuma bayan zaɓen aka samu zaman lafiya insha Allah shi ne amfaninsa kuma muna godewa mutanen Najeriya da suka karɓi wannan addu'a aka yi ta yi muna godewa mutanen Najeriya da suka karɓi wannan nasiha aka fito aka yi zaɓen kuma muna godewa Jinar Jega wanda ya fito da wani abu shi cat reader ɗin nan ba domin sa ba da ba yadda za a yi waɗansu mutane su kada gwamnatin da take ci duk yadda aka yi in ba cat reader ɗin nan za a yi a ringizon ƙuri'a don gwamnati ta ci gaba saboda ita ce mai ƙarfi ita ce mai sojoji ita ce mai ƴan sanda ita ce mai kuɗi ita ce mai ra'ayi in ba wannan cat reader ba to ba yadda za a yi a ci an kada gwamnati da kuma an yi haka irin yadda ake ta murna ɗin nan ana yawon buge-bugen abin nan motoci ana buge-bugen kekuna ana buge-bugen machine da ba haka za a yi ba da yawo za a yi ta duban mutanen da ba a son su duka ita kona gidajensu da ofisoshinsu sai ƙasa ta hargitse a kasa zaman lafiya Allah ya kare mu saboda wannan abin da shi Jega ya fito da shi na cat reader Allah ya kiyaye mu yin ringizo don a naɗa wanda ake so a kada wanda ba a son ya samu sannan kuma Allah da ikonsa saboda karɓan addu'o'inmu da aka yi zaɓen aka gama akwai waɗansu mutane da suka ce in dai ba nasu aka zaɓa ba za su kawo mana yaƙi sun tanadi jiragen saman yaƙi sun tanadi kowane sharri na yaƙi inda aka ce ba nasu ne ya ci ba to za su yi amfani da wannan su hargitsa mu har su wargaza ƙasar mu har su raba ta su lalata ta to yadda Jenar Jega ya kawo wani abin da ya amfani maganin ringizon ƙuri'u Allah ya taimake mu ya karɓi addu'ar mu shi ainihin abokin kokowarsa daga ganin alama lallai shi janar Buhari shi ya ci tun ba ƙarasa gidayen ƙuri'a ba baƙi da ƙuri'an Borno ba ya ce ya sallama masa ya yi masa murna ya samu cin Najeriya yanzu shi ne shugaban ƙasa shi da bakinsa ya faɗi haka faɗin haka din nan ya kwantar da hankalinmu mun san ba za a kawo mana yaƙi kenan daga kudu ba ba za a wargaza mana ƙasa a lalata ta ba kuma faɗin haka din ya sa an samu zaman lafiya wanda suke tsoron kar a ɗaure su shekara 300 kaga wannan ba zai ba insha Allah sai dai sauki domin bala'i iri biyu ne akwai bala'in da zai zo ya ce an umurce mu zo mu yanke kan ne wani kuma ce a mu an umurce mu zo a yanke kunne to kaga yanke kunne ai yafi sauki akan yanke kan ne ko to tunda ba yanke kai ba kunne aka yanka aka ga da sauki jinin da zai zuba a yankan kunne ba zai kai jinin da aka kai na yanke kai ba kuma yanke kunnen mutum sai ya samu wata dogo hula habar kada in ya sa ba wani zai samu kunnen sa ɗaya ne ga alama abin da ya faru kenan yanke kunne ne ba yanke kan ne ba
Allah ya saka da
amin amin Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye
Allah ya kiyaye Amin.
Amin.
Allah ƙara mana zaman
lafiya.
Amin. 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 Amin.